na babban malami Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani, Allah ya ji kamalan dirama. Idan ba a manta ba a wancan sati muna cikin babin da yake bayani game da sitra lokaci yayi. Kafin mu fara karatu za mu yi amfani da wannan dama mu mika ta'ziyar mu ga ɗaya daga cikin dattawa kuma ƴan kwamiti na wannan masallaci namu mai albarka, wanda kuma kusan duk karatuttukanmu da shi muke gabatarwa shi ne Malam Abdulrahman. Bisa mutuwar Isa ranar Alhamis, muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya jikanta, Allah ya gafarta mata mata rahama ya haska kabarinta, Allah maɗaukakin sarki ya ba shi haƙurin jura wannan rashi. Ne har yanzu kuma muna amfani da wannan dama mika ta'ziyar mu ga iyalan Malam Umar, wanda aka fi sani da kawo bikanti, wanda Allah ya warsuwa jiya shi ma. Muna addu'a Allah maɗaukakin sarki cikin rahamarsa ya gafarta masa, Allah ya masa rahama, Allah ya sa ya huta. Abin da ya bari na iyalai Allah maɗaukakin sarki ya kula masa da su. Za mu tashi inda malam yake cewa kana yaqulu, annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya kasance yana cewa idza salla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas, idan ɗayanku zai yi sallah izuwa wani abu da ya ajiye a gabansa wanda zai zamto shamaki ko sitira tsakaninsa da mutane. Fa arada ahadun, sai wani ya nufata ayyajtaza baina yadayhi, da ya keta masa sallah sai wuce ta gabansa tsakaninsa da tsakanin wannan sitirar. Falyadfa fi nahrihi, manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce to ya tunkuɗa a ƙirjinsa. Abin nufi ya sa hannu ya kare shi ta ɓangaren ƙirjinsa, ma'ana idan ka tashi hana mutum wucewa ta gabanka lokacin da yake ƙoƙarin ƙetara maka sallah, to annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya bada yanayin da ya kamata a ce ka tunkuɗa ɗin, ma'ana ƙirjinsa ya kamata a ce ka tokare, ba kuma dukansa za ka yi ba, ma'ana kare shi za ka yi. Kamar yadda na faɗa wancan satin, mai yiwuwa ne bai san kana sallah ba, wani abu ya ɗauke masa hankali ya taurin sauri zai wuce, to sai kai masa ishara da hannunka, ma'ana akwai mai sallah a gaba. Idan yaki sai ka ƙara sawa, idan yaki to wannan in ka tunkuɗe shi ɗin, malamai suka ce babu laifi. Abin da ake nufi da annahar a nan wajen shi ne ƙirji, kamar yadda mawaƙi yake cewa fafadat dumu'a al-'aini min nisababatan 'ala an-nahri hatta balla dam'iy mihwal, yake cewa fafadat dumu'u al-'aini min nisababatan, sai hawayen idanuwa suka kwarara daga idanuwana, yace 'ala an-nahri, saboda yawan hawayen da suka zuba har suka zubo kan kirjina, hatta balla dam'iy mihwali, har sai da gidan takobina ya jike sharkaf da gumi saboda yawan kukan da ni. To kaga anan wajen annahari abin da yake nufi shi ne mai kirji. Shi yasa wasu daga cikin malamai suke cewa idan mutum yana sallah ya ɗora hannunsa na dama akan na hagu, hatta a cikin alkur'ani ya zo da aka tambaye su hujja sai suka ce faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce fasalli li rabbika wanhar, ka yi sallah don ubangijinka sannan wanhar. Suka ce wanhar abin da ake nufi shi ne ka ɗora hannunka na dama akan nawu, ka ɗora shi akan titi, tare da cewa dai fassara ce marjuhiya da yawa daga cikin malamai sun mene ita. Amma dai abin da nake so in kai zuwa gare shi, annahar ba kalmar suka kaɗai yake ɗauka a larabci ba, kamar yadda kai ka sani yana ɗaukar ma'anar kirji insha Allah ta'ala, wanda shi ne manzon Allah yake nufi a nan wajen sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah ya ce wal yadra mastata'a, yayi kokarin hanawa yadda zai iya. Wa fi riwayatin, a cikin wata riwaya manzo Allah ya ce wai sallallahu alaihi wasallam falyamna'uhu marrataini, ka hana wanda yake kokarin wucewa ta gabanka har sau biyu, idan ya to ka kare shi, idan ya ƙara dawa ka ƙara kare shi. Fa in aba, tare da haka sai ya dage ya doge, dole fa sai ya wuce ta gabanka ta tsakaninka da tsakanin su taraka. Falyuqatilhu, sai manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce to shi masallacin nan sai ya yaƙi wanda yake ƙoƙarin wuce ta gabansa. Fa innama huwa shaytanu, manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce haƙiƙa shaytani, ma'ana shi mai ƙoƙarin wuce ta gaban naka ka yaƙe shi saboda a lokacin shaytani. To in ba shaytan ba, wai za a na sha sau biyu a ce kada ya wuce ya ƙara dawowa, kada ya wuce ƙara dawowa, kuma ya ƙara dawowa tare da haka, kaga sai shaytani. dan shaytani ai ba shaytani aljinni ne kade shaytani ba akwai shayatinul insi ko shayatinul insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf alqawl huwa kama yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wa kana yaqulu ya kasance yana cewa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi law ya'lamu almaru bayna yadayil musalli madha alayhi da a ce mai wucewa ta gaban mai sallah madha alayhi ya san abin da yake kansa na laifi na zinibi na abin da ya dauko kansa la kana ayyaqifa 40 to da ya fi masa alkhairi ya tsaya har 40 mai sallah idan zai kai 40 bai gama sallarsa ba ya fi maka alkhairi ka tsaya kana jiran sa da ka wuce ta gaban sa shine malaman hadisi suka ce manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace 40 bai ce 40 yawman ba ko 40 sha'aran ko 40 sana saboda kaji abin babba ne a cikin ranka idan da ce akwai kwana 40 sai ka ce akwai kwana 40 ba shi da yawa amma sai manzon Allah kawai tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace 40 kawai kwana 40 ake nufi shekara 40 fa qaddir ma sha ma ta sha ka kaddara abin da ka so kawai shekara 40 ko nawa ne ka kaddara to kaga Allah ba ko awa 40 aka ce kai ko minti 40 ma aka ce kada ka wuce ta gaban mai sallah ko da zakai minti 40 bai gama sallah ba wannan shi yafi maka alkhairi sama da ka wuce ta gaban sa ka san abin ai ba kadan bane bare a ce kwana 40 bare a ce wata 40 bare kuma a tafi shekara 40 kowanne ka fada zai iya shiga dan manzon Allah kawai abin da yace 40 sallallahu alaihi wasallam bai fada abin da yake bai fadi abin nan din ba kwanan ko shekara ko kuma wata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace khairan lahu ayyamarra bayna yadayhi shi ya fi masa alkhairi da ya wuce ta gaban mai sallah waɗannan su ne karshen hadisan da malam ya kawo a cikin wannan babi da ya kulla da yake mana bayani game da sutura ƴan uwa idan mutum zai yi sallah musamman idan zake sallah inda yake wajen wucewar mutane ne kai ko da ba wajen wucewar mutane bane kamar yadda muka karanta a cikin hadisan na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko a cikin ɗaki zai sallah baya bar gaban sa babu sutura ko a cikin ɗaki ne wanda daga shi ne bisa iyalansa amma yakan kokari ya mai da wani abin ya zamto sutura tsakaninsa da tsakanin inda ya san wani zai iya wucewa to mi koyi da wannan in zaka yi sallah kada kai sallah gaban ka haka kawai babu komai dauki wani abu ka sa a gaban ka ko da buta ce ko wani abin da yake mai dan tsayi wanda zai kai a sutura da shi dauki ka sa a gaban ka dan me dan kada wani ya wuce ta gaban ka wannan shine abin da ya kamata Allah subhanahu wataala ya samu dace malai ce ma yaqta'u as-salah abin da yake yanke sallah me ake nufi da abin da yake yanke sallah idan kana sallah sai wani ya wuce ta gaban ka to wannan dukkanin malami sun yadda cewa kai da ka bar sallah ka bar gaban ka babu komai baka sa sutura ba da shi wanda ya wuce ta gaban naka duk baka kyauta ba kai da baka sa sutura ba kana da laifi sannan shi da ya wuce ta gaban naka shi ma yana da laifi to amma sallar ka ta baci a sallar ka ba ta baci ba to amma nan wajen abin da za mu yi bayani shine idan ka bari ɗaya daga cikin abubuwan da za mu faɗa ya wuce ta gabanka to sallar ka ta ɓaci shi ne abin da malamai suka faɗa ina fata an fahimta abubuwan da za mu ambata kana cikin sallah sai ɗaya daga cikinsu ya zo ya wuce ta gabanka tsakaninka da tsakanin sutararka baka hana shi ba to wasu daga cikin malamai suka ce sallar ka ta ɓaci gaba ɗaya sai dai ka sake sabuwa wasu kuma suka ce a'a ko da ba ta ɓaci ba dai amma ta samu tawaya ta samu ragin lada to kuma dai menene amfanin baɗi bare kamar yadda bawo shi yake cewa ka yi sallah ne don ka samu cikakken ladan da Allah ya tanadar maka to sai aka ce kuma an tauye ma wani ɓangare daga ciki to kaga duk abin da zaka kaga ka hana an tauye maka wannan abin naka sai ka yi shi alal kalla to shine abin da zamu ji a cikin wannan babi da malaikun Allah insha Allah ta'ala malai cewa kana yaqulu ya kasance yana cewa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yaqta'u salatu ar-rajuli idha lam yakun bayna yadayhi ka akhiratir rahli al-mar'atu al-ha'id wal-himar wal-kalb al-aswad sallar mutun tana yankewa idha lam yakun bayna yadayhi idan ya kasance babu a gabansa bai sanya a gabansa ba ka akhiratir rahli kamar kurciyar sirdi gwargwadon abin da yake daidai da girman kurciyar sirdi bai sanya shi a gabansa ba ya bar gabansa haka kawai babu kuma yana sane sai ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ya wuce ta gabansa to sallarsa ta yanki haka manzon Allah ya faɗa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta yanki me yake nufi da yankewa wannan duk wani abu ne da malamai suka tattauna akan su amma dai manzon Allah abin da yake sallarsa ta yanki shi sa wasu daga cikin malamai kawai suke gani a bashi a matsayin ta yanke din kawai ta yanke to ta yanke kawai gashi nan abu na farko shine al mar'atul ha'id mace mai jinin al'ada me ake nufi da mace mai jinin al'ada da lamba na dasa mala yasa sai ce ai al baligatu ita ce mace da ta kai shegarin balaga ba abinda ake nufi mace da take jinin al'ada haliyan ba ba shi ake nufi ba a'a duk mace da ta girma ta kai ta fara jinin al'ada kun ga wacce ta balaga kenan to idan ta wuce ta gaban ka kana sallah sallah ka tabaci ina fata an fahimta yawwa sai malai ce wal maradu bil qat'i huna abinda ake nufi da yankewar sallah anan da manzon Allah ya faɗa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi al butlan kun ga malai shi ma ya tafi akan wannan kawai sai ya ce baci al qat'u al butlan an aka ce al butlan kowa dai san ma'ana al butlan ko kawai ta baci kenan babu wani tawili wannan malai yana da malai albani yana daga cikin masu ganin cewa idan mace ta wuce ta gaban ka sallar ka ta riga ta lalace gaba daya malai ce wa amma hadisi amma wani hadisi da yake cewa la taqda'u salatu shay'un sallah ba ta yankewa da komai ma'ana duk abin da zai wuce daga manga sallah ba ta yankewa malai ce wannan hadisin kada ka rubuce shi fa huwa hadithun da'ifun hadisi ne mai rauni kama haqqaqtuhu fi tamamil minna kama yadda na haqqaqa zance game da hadisin a cikin littafi na mai suna tamamul minna fi ta'liqi ala fiqh sunnah wannan littafi ɗan uwa duk ɗalibin ilimi ya kamata ya nemi shi tamamul minna fi ta'liqi ala fiqh sunnah littafi ne mai kyau kuma mai tsada malam albani ya tattage ilimi sosai da sosai a cikin littafin kwarai da gaske littafi ne da ya dauki littafin fiqh sunnah na abannan sayyidi sabiq yayi masa ta'liqat ya ciro wasu abubuwa da yawa daga ciki wanda yake akwai kurakurai a ciki imma dai a hadisi imma dai a wata mas'ala ta fiqh ya masa gyara raki a ciki Allah madaukakin sarki ya samu dace to wa qala abu dharr na'am wal himar abu nabi shine da jaki idan mace ta wuce ta gaban ka sallaka ta yanki abu nabi shine idan jaki ya wuce ta gaban ka kana sallah sai jaki ya wuce ta gaban ka baka sa sutura ba to shi ma sallaka ta yanki dan uwa abu na uku wal kalbul aswad da bakin kare shi kun ga kare an yi taqidi da me al aswad da baki ba kowanne irin kare ba sai bakin kare kamar yadda mace ita ma an yi taqidi da me al mar'atul haiba ko al mar'atul haib mace mai jinin al'ada wacce take ta fara jinin al'ada idan karamar yarinya ta wuce ba banda ita haka nan kare idan karen da ba baki ya wuce ta gaban ka ba shi ma banda shi a ciki قال ابو ذر بابن صحابي ابو ذر الغفاري سيتي قلت يا رسول الله سنتي يا من الله ارا ده امنتي تقرا تبتا ا غريشي ما بال الاسود من الاحمر يا من الله تو منينه بامبانشن بكين كاري ده كما جا ده فري كو ده وتا كلر مي يسا اكا تري بكي daga cikin sauran nau'in kalar karnuka sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace al kalbul aswad shaytanun ai bakin kare shedani ina fatan fahimta bakin kare shedani to anan wajen akwai abin da ya kamata mu tattauna akai shine wannan hadisi lokacin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗe shi sahabbai suka ya dauke shi suke aiki da shi nana Aisha bata san hadisin ba tana cikin gida annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga sahabban sa a waje saboda haka da aga mata sai ta inkarin hadisi tace tir da abin da kuke hada mu da shi bi isa ma shabihtum bina bil hamidi wal kilab tace tir da abin da kuke hada mu da shi ta za ku rika hada mu da karnuka da jakuna abin da aka ce jaki zai kare zai mu sai mu ce mata zamu tace gaskiya wannan ba ku kyauta mana mu mata tace baron mu ga ya muku cewa na kasance ina kwance akan gado annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai tsira da wannan gadan nawa yana yin sallah dan ya kuce sallah sallar mutun ta kare idan mace ta wuce ta gaban sa ina fata an fahimta to shine sai malami suka ce aina na Aisha annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sutura yake da gadan da take kansa ba wucewa ce ta gaban sa na fata an gane akwai bambanci ai ko wannan wucewa ya ta zo ta yi da kafar to wannan kuma a kwance take akan gadan mun yi bayani za a yi sutura da mutum saboda haka wannan bai cikaro da wancan ba wancan hadisi na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya bayani akan yankewar sallar mace da kare da kuma jaki idan suka wuce ta gaban mutum yana nan tabbatacce wancan hadisi kuwa ba shi da alaka da wannan saboda haka idan kare ko mace ko jaki suka wuce ta gaban mutum shikenan sallar sa ta riga ta yanke kamar yadda wasu daga cikin malamai suka faɗa wasu kuma suka ce ladansa ne ya riga kuma sallar sa ta tawi sannan abu na biyu shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ya hana an hana wucewar kare ta gaban mutum ne saboda bakin kare menene shedani to haka yake asali manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi umarni kamar yadda yazo a cikin hadisin muslim cewa duk karen da aka gani aka kashe shi a garin madina hadisi ne ingantacce yana cikin sahih muslim manzon Allah ya bada umarni ya ce duk karen da aka gani aka kashe shi saboda haka sahabbai suka faro karnata duk karen da aka gani sai a bi shi a gama da shi wata rana sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kamar yadda hadisin yazo a cikin Abu Dawud da Tirmidhi yace a da ba dan karnuka su ma al'umma bace mai zaman kansu da sai na umarni duk karen da yake doron kasa an kashe shi yace amma daga yanzu a daina kashe su sai dai duk karen da aka gani baki sai a kashe shi ina fata an gani to sai kasance daga lokacin umarnin yana nan ba a samu wani abu da ya canza shi ba manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace bakin kare shedani ne duk inda aka gani shi a kashe shi manzon Allah ya bada wannan umarni malamai suka ce abinda manzon yasa manzon Allah ya tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace bakin kare shedani ne saboda musani yan uwa halitta shedanu Allah madaukakin sarki yayi ta nau'i nau'i akwai shedanin da suke Allah ya halicce su ne a matsayin dabba kawai kamar yadda Wahid Abdussalam Bali ya kawo wannan a cikin littafin sa Wiqayatul Insan Bainal Jinn wa Shayatin ya tattauna akan wannan mas'ala sosai da sosai kware da gaske ya kawo hadisin da yake cewa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace mucijai wasu nau'i ne na aljanu aka shafe su ga zamto mucijai akwai nau'in aljanin da Allah yake halitta su a matsayin dabbobi kawai ko kare ko muciji ko wani abu makamancin haka shi a haka yake aljani ne shedani ne amma kuma a kare ne ko kuma a muciji ne amma duk wani shedana da wani aljananta zai iya maka shi kamar yadda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga sahabban sa wata rana an dawo daga yaki ina ji na sha gaya mana hadisi sai wani sahabi ko ana aiki ne saboda ka sai je gida yana zuwa gida kawai sai tare da matarsa a waje ta fito Balarabe da kishi sai zara ta kobin sa sai me fito da ke waje tace ka shiga gida kaga abin da na gani yana shiga sai ga miciji ya nan ya fasa kai saboda ka sai ransa ya baci ga miciji haya goro masa matarsa waje kawai sai sara kan micijin yana sara kan micijin nan take shi ma sai fade mutu hadisi ne ingantacce yana sara micijin nan take shi ma sai fade mutu da aga ya manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi labari sai yake ga sahabban sa cewa daga yanzu idan mutun ya je gida ya ga miciji irin wannan kada ya kashe shi yayi masa magiya ko kuma ya roke shi ya fita daga gidansa tsawon kwana uku idan kwana uku nan tayi ya ga bai fita ba to kawai ya kashe shi ina fata an gane me yasa manzon Allah ya ce ai haka saboda akwai shedanu wasu daga cikin mucije ba alba mutane ba mucije bane aljanu saboda ka kana kashe shi nan take yan uwansa su daukan sa akan ka ko su kashe ka ko su kashe wannan ka nan take to shi sai a cikin dabbobi akwai waɗanda suke menene shedanu ina fata an fahimta wannan abu ne da yake tabbatacce to shi sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga mana cewa bakin kare shedani bakin kare shedani saboda haka idan mutum yana sallah bai dace ya bar koda matarsa bace ta wuce ta gaban sa koda yarsa ce koda kanwarsa ce koda yayinsa ce in dai ta kai shekarun balaga ta wuce ta tsakanin ta da tsakanin sa tara in ka ta wuce kamar yadda su malamin albani suka faɗa sallar su tawo kare ta sallar su ta bace gaba daya sai dai idan an dan yi tawili kamar yadda wasu daga cikin malamai suka sauƙaƙa abin suka ce a'a ladan sallar sa ne ya rago sallar sa ta samu tawaya amma sallarsa bata baci gaba ɗaya ba to sannan shi kenan sai ƙara sallarsa amma ya san ya ƙara sa tawaye sallah sallarsa dai bata ci gaba gaba ɗaya kamar yadda malamai suka wannan abu ne da yake tabbatacce Allah madaukakin sarki ya samu dace as-salatu tijaha al-qabri sallah ana fuskantar kabari me yasa mallam ya kawo sallah ana fuskantar kabari anan wajen? Ai mun ji an ce idan mutum zai sallah kada yayi sallah ba tare da ya sa wani abu a gaban sa ba, ko ko ya yake nasara, to kada mutum ya je makabarta ko abin da ya kamata aka ga kabari yayi tudu, musamman yanzu yadda ake yin kabarruka masu tudu sosai. Mutum ya ce tun daga kabari a gaban sa bare san yashi yayi me yayi sallah yana fuskantar sa, to banda kabari. Idan mutum yayi sallah na fuskantar kabari, da yawa daga cikin malamai ba suna ganin sallar sa bata yi ba. Wa kana yanha ani salati tijaha al-qabri, manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi, ya kasance yana hani game da sallah ana fuskantar kabari. Fa yaqulu, yana cewa la tusallu ila al-qubur, kada ku yi sallah kuna fuskantar kabarbara. In aka ce ila, kamar yadda ya nema da bayani wancan lokaci, lokacin da muke bayani akan sitira, da manzon Allah ya ce ku yi sallah ila sitratin, kuna fuskantar sitira, to abinda ake nufi da ila shine abinda kake fuskanta mubasharatan haka. To manzon Allah ya ce kada bi sallah ila al-quburi, muna fuskantar kabarbara. Wala tajlisu alaiha, sannan kada ku zauna akan kabarbara, zama akan kabari ɗan uwa haramun, ba a zama akan kabari. Wannan shine zancen da yafi inganci, kamar yadda wannan bayanin da ire-iren sa duk ba bukatar mu ƙara dogon bayani akan su, saboda lokacin da muke karatun ahkamul jana'iz duk abin da ya kamata mu faɗa a wancan lokacin mun faɗa, ba bukatar sai mun ƙara memetawa. Sai dai kawai abin da ya kamata mu faɗa shine ba a yin sallah ana fuskantar kabari, sannan ba a yin sallah akan kabarin shi kansa, sannan ba a yin sallah a kewayen da kabari yake. Wannan duk hali ya zo a cikin hadisi ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wannan abubuwa guda uku ba a yi, ko kai sallah kana fuskanta, ko kai sallah akan nasu abin da kake nufi akai, kamar a gina kabari akan masallaci, masallaci akan kabari ba a yi, ko kuma kewayen da kabari yake ba a yin sallah, duk wannan baya halatta. Abu na gaba shine anni anniyatu, niyya. To sai yanzu muka fara shigowa cikin sallah sosai da sosai. Yanzu gashi mun zo niyya. Malai salam ba kasa yace qala an-nawawi fi rawdati at-talibina, babban malami imam an-nawawi ya faɗa cikin littafin sa rawdati at-talibina, yace wan niyatu, abinda ake nufi da niyya hiyal qasdu, shine mutun ya kudirce abu a zuciyarsa ba ya farta da bakin sa ba, kudirce abu a zuciya shine niyya. Fa yahduru al-musalli fi dhihnihi dhati as-salah, masallaci zai halarto a cikin zuciyarsa ita sallar da yake sanyi a lokacin. Wa ma yajibu at-ta'arrud lahu min sifatiha, da abin da ya wajaba a gare shi ya bujuro masa na siffar sallar da zai, wace irin sallah zai a lokacin. Sai malai yace kan zuhuriyati, misali in sallah azhar ce, to sai mutun ya suranta a cikin ransa cewa yanzu zan yi sallar azhar ne. Wannan abin da ka suranta a cikin zuciyarka na zaka yi sallar azhar, ɗan uwa wannan shine niyya. Ina fata an fahimta. Yau wal fardiyya, ko kuma sallar farilla zaka yi fa ba ta nafila ba, yanzu ka tashi zaka yi sallar shafi'i da wuturi, ko kuma sallar walha, to a cikin ranka aka siffata cewa zan yi sallah ce ta nafila ba ta farilla ba, idan kai haka shikenan kai ne wa ghairiha, da wutanta. Thumma yaqsidu hadhihi al-ulum qasdan muqarinan li awwal at-takbir, malai ta sanan sai kudirce waɗannan abubuwa da muka ambata a baya, yana mai gwa masu da kabbara haramasa ta farko da zai shiga sallar da su. Abinda malai sai yake so ya ce ma'ana shine ɗan uwa, ita niyya ba a furta ta da baki, shi sa malami suke cewa at-talaffuzu bin niyyati bid'atu, at-talaffuzu bin niyyati bid'atu, kai lafazi ka furta niyya da bakinka wannan bid'a ne. Kamar galibi abubuwan da akan yi, zina ga alhamdulillah ilimi ya baita an galibi ba a yi sosai da sosai. Mutum zai shigo masallaci an tara sallah, wani lokaci ma an yi ruku, sai ga mutum ya tsaya sai ya kawo niyya nawaitu salatu zuhuri bil imam wani, sai ya faɗi sunansa iktida'an bil imam wani fi masjidika, duk sai ya faɗi komai da komai kafin ya gama wannan abin nasa, ma an riga an dago daga rukun tasa. To wannan abin da yan uwa ba shari'a bace, addinin musulunci bai bukace shi da wannan ba. Abin da shari'a ta ce shine ya kudirce a cikin zuciyarsa. Nan a ƙasa malam Albani ya kawo cewa malamai sun haɗa kan cewa lafazi da niyya ba daidai ba ne, sai dai abinda wasu daga ciki suka ce shine shin bid'a ce hasana ko bid'a ce sayi'a. shine sai malaka labani yake cewa wanda mu mun riga mun gama zance akan cewa babu wata bid'a hasana dukkanin bid'a bata ce ina fata an fahimta saboda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a garshi yace inna kull bid'atin dalala kull dalalatin finna kowace irin bid'a haka manzon Allah yace kowace irin bid'a bata ce sannan kowace irin bata kuma tana cikin wuta dukkan rabar da zancen wani kullu kulliya da wani kullu juz'iyya da sauran wannan zance ne ayyan manfiki kada ya rufe ka ina fata an fahimta sannan wannan zancen cewa bid'a hasana da bid'a sayya asali a cikin malaman addinin musulunci wanda ya fara kawo shi shine Izzuddin ibn Abdussalam Malik Izzuddin ibn Abdussalam shine mutumin da ya fara kawo shi sannan Sheikh Uthman Afodi shi kuma ya dauko shi ya sa shi a cikin littafin sa Iyahu Sunna Ikhmal al-Bid'ah to shine su ma mutane kuma da suke dauka ake ta abin kowa ka taba sai ya ce maka bid'a kala biyar ce akwai hasana akwai usaina akwai sayya akwai haka sai ta gama maka to amma babban malami Imam Shatibi a cikin littafin Al-I'tisam bi Sunna yayi raddi mai kyau game da wannan magana sannan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shi ma a cikin littafin Iqtida wa Siratal Mustaqim shi ma yayi raddi mai kyau a cikin wannan magana saboda aka magana ce da bata da asali a cikin addini cewa bid'a kala-kala ce ƴan uwa duk bid'a bata ce za ka ce kaza bid'a ne babban abin da yake gare ka shine kai ka bar shi ina fata an fahimta saboda haka at-talaffuzu bin niyya mutun yace nawaitu kaza ba daidai bane wannan a cikin addinin musulunci ba daidai bane kowace irin ibada ce ko sallah ce ko azumi ne ko wanka ko alula ba a cewa nawaitu kaza lokacin da kai alula daga gida ka to masallaci zuciyarka ina tarke raya maka ka zo sallaci kai niyya to me kuma ka ara fada saboda ka bashi da amfani wa Allah mu rufe tarke samu dace wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aka tsince na cewa innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace innamal a'malu kadai ayyuka binniyati suna tabbata ne da niyya innama adatu hasrin ci ma'ana dukkanin wani aiki da ka sani ba zai tabbata ba ya zamto karbabbe a wajen Allah sai an yi masa niyya in dai aiki ne na ibada babu wani aiki da zaka yi shi babu niyya Allah ya kafe shi babu shi sannan inna malikulli mri'in manawa sannan kowanne mutum yana samun abin da ya niyyata ne wannan lamul mulki ce inna malikulli mri'in kowanne mutum yakan samu manawa ne abin da ya niyyata a cikin wannan ibada ina fata an fahimta yawa to anniya ta sha banban a wajen malaman hadisi da wajen malaman fiqh idan malaman fiqh suka ce maka anniyatu abinda suke nufi shine tamyizul ibadat ba'daha an ba'd shine bambance ibada sashin su game da sashi misali sallar azhar da sallar al'asr dukkanin su raka'a hudu ne komai nasu iri ɗaya ne amma me yake bambanta maka su shine niyya ba haka bane yanzu misali mutumin da ya tafiya ya tsinci kansa a cikin halin tafiya zai yi kasau idan ma ya ga dama zai yi jami'in sallolin gaba daya zai hade su kuma kowanne zai raka'a nawa ne biyu idan ya tashi raka'a biyu ne za ku ga duk irin sa da ba su da wani bambanci kowace ana karanta Fatiha da sura ne a cikin raka'o'i guda biyu gaba daya sannan kuma oye to amma me yake bambanta raka'a biyun farko da raka'a biyun karshe niyya ina fata an fahimta a cikin zuciyarka ka kudirce cewa wannan sallar da kake yi ta farko azhar ce wannan kuma la'asar ce to wannan shine niyya a wajen malamin fiqh amma malaman hadisi ko malaman aqida idan suka ce niyya abinda suke nufi shine yin aiki dan Allah wama umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahu ad-din ala lillahi ad-dinul khalis shine kai abu dan Allah shi kadai a lokacin da zaka yi aikin baka nufatar ranka yi wani ce ka iya ko dan ka burge wani ko dan wani ya baka abun duniya ko abun da yake malaka kai ne kawai dan Allah shi kadai to wannan shine niyya a wajen malaman hadisi ko malaman aqida to ƴan uwa dukkanin waɗannan abubuwa guda biyu kai mai sallah kana buƙatar su abu na farko dole ne idan zaka yi sallah kai niyya aikin da zaka yi dan Allah zaka yi shi dan sallah ibada ce ibada kuma ana yin ta ne dan Allah shi kadai kada kai sallah dan ka burge wani ko dan wani ce kana yi ko dan ka iya ko abin da kama da haka sannan abu na biyu dole ne ko kai niyya irin ta malamin fiqh ma'ana wannan sallar da zaka yi sallar azhar ce sai ka bambance ta da sallar me la'asr a cikin zuciyarka a matsayin niyya saboda ka duk abubuwan guda biyu kana buƙatar su a matsayinka na masallaci Allah madaukakin sarki ya samu dace. anan zamu dakata insha Allah ta'ala saboda lokaci yayi sai gobe idan Allah ya kai mu zamu tashi at takbir na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi na'am 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 zaka kudirci ni zaka kudirci niyyar sallar da kazo yi kai ka bi shi wannan ma zamu zo shi insha Allah ta'ala na'am koda nafila yake zancan mutumin da yake sallar nafila yabi mai farilla ko mai farilla bane mai nafila wannan Allah ya da a takeice ya halatta amma zamu zo mu bayani da cikakken bayani akan insha Allah ta'ala a cikin littafin nan a gaba zamu zo mu ji hadisi ingantattu da suka tabbata akan haka babu ne fi insha Allah ta'ala tare da cewa dai abu ne da yake kamar akwai sun karo a mazhabin malikiya to amma da mun riga mun yi bayani tunda akwai hadisi babu lafi za'i idan mutum yana sallar nafila zaka yi farilla zaka yi bin sa babu lafi insha Allah ta'ala Allah ya samu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am shine abinda muka yi bayani wajen satin ko muka ce zira'i nawa uku kamar zira'i uku annabi yana barin tsakaninsa da sitra zira'i uku idan kuma yi sujjada tsakaninsa da sitra kamar inda akuya ko rago zai iya wucewa idan mutum ya sa zira'i abin nan sitra tsakaninsa da shi da ita kamar zira'i uku to shikenan kuma babu to kai da ya ka wuce za ka iya gudun kwatanta zira'i uku nan ka wuce ta gabansa ta can ina fata an fahimta yawa shine abinda ya kamata Allah madaukakin sarki ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
amma jiya na gaba dinnan ya tashi shi ya dade mai nan
wallahi da gwada ne
sabon da kida ma
sarawa bai da zubar wannan ko a wannan sa ara yawa
wannan zubar wannan
wallahi ara yawa
san abin gaskiya ya ka